sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Ashirin za a ji cewa ya zuwa yanzu takaddamar shugabancin APC bata lafa ba a Kano, inda bangarori biyu ke adawa da juna.
Ba ta suka yi wanda suka zaɓa jami'in APC ba, ta suka yi wanda suka je Indo. Kaga layin su ne suka je Indo, mun kuma layin mu muka je muka zaɓa mu wanda muke shine sahihin zaɓe.
Yan kungiyoyin gama kai a Niger sun kai kayan agaji gidan yari a Niger. Ma makamancin hakan ya faru yayin da sabon sarkin kwantagwara Alhaji Muhammad Ma'azu na biyu ya tallafa wa marasa lafiya da ke gidan asibiti.
Wallahi mun ji daɗi kuma mun yi murna. Allah ubangiji ya sa mu yi haka.
Yau Laraba muna tafi da shirin ciwon yammaci da Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridun Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Kungiyar ta'addanci mai alaka da IS a Afghanistan da Al-Qaeda ka iya shirya kai hare-hare akan Amurka da kawayenta na yamma cikin gaggawa fiye da yadda ake tunani a baya, biyu bayan janyewar Amurka daga Afghanistan. A jiya Talata, babban jami'i na uku a ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa cewa sabbin bayanan sirrin da suka tattara na nuni da cewa kungiyar IS Khorasan ko kuma ISIS-K suna nan suna shiri cikin gaggawa su kaddamar da ayyukansu, ko da yake ita ma Al-Qaeda ba ta ƙasa a gwiwa a ayyukanta na ta'addanci. Dukkanin kungiyoyin biyu da suka hada da Al-Qaeda da ISIS-K suna gudanar da ayyukansu ne ta yanar gizo, in ji ƙaramin sakataren tsaro mai kula da shirye-shirye Colin Carl yayin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin ayyukan sojoji a majalisar dattawa. Fargaban kungiyoyin biyu za su yi kwari a Afghanistan biyu bayan ficewar sojojin Amurka da na haɗakar ƙasashen yamma daga ƙasar ba sabon abu ba ne. Jama'an Amurka da na ƙasashen yamman sun yi kashedi watanni da dama cewa kungiyoyin biyu suna shirin amfani da damar ficewar su ƙarfafa kansu. Wani kwamiti mai zaman kanshi da ke bada shawara ga hukumar abinci da magunguna ta Amurka, wato FDA, ya tabbatar da ba yara rigakafin COVID-19 na yara da Pfizer BioNTech ya yi a matsayin gaggawa ga 'yan shekaru 5 zuwa 11. Ko da yake yayin la'akari da yara ba su kamuwa da tsananin ciwo ko mutuwa daga COVID-19, amma shugaban da ke kula da harkokin rigakafi a hukumar FDA, Peter Marks, ya faɗa wa kwamitin cewa an samu yara kusan miliyan 2 da cutar, kana an kwantar da 8,300 a asibiti a nan Amurka. Kashi 1/3 na waɗanda aka kwantar a asibitin sun buƙaci kulawan gaggawa, kana wasu guda 100 a cikin su sun kusa mutuwa. Yanzu da aka amince a yi wa yara rigakafi, jami'ai suna kyautar zato zai taimaka ainun wurin cike giɓi na bada rigakafi a Amurka, lamarin da ke tada hankalin iyaye da malaman makaranta da kuma shugabanni a fannin kiwon lafiya. Jami'an hukumar sun ce tana yiwuwa a fara yi wa yara rigakafin nan da mako mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban sojojin Sudan Janar Abdul Fattah Burhan ya faɗa a jiya Talata cewa juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi ya zama wajibi ne su kawar da gwamnatin wucin gadin domin gujewa faɗawa cikin yakin basasa a ƙasar. Ƙasar baki ɗaya ta faɗa cikin ruɗani saboda adawa tsakanin 'yan siyasa, Burhan yana faɗa a wani taron manema labarai a birnin Khartoum da aka nuna ta talabijin. Ya ce halin da ƙasar ta kasance a cikin shekaru 2 da suka shuɗe ya tabbatar da 'yan siyasa a gwamnatin wucin gadin sun gaza, kana sai yawan jayayya. Burhan ya kuma ce Firaministan da aka hambara Abdullah Hamdok yana gidan janar ɗin, wuni guda bayan da rahotanni suka ce sojojin sun kama Hamdok yayin da suka yi juyin mulki. Babban janar sojan ya ce Hamdok yana cikin ƙoshin lafiya, kana zai koma gida da zarar ƙura ta lafa. Burhan ya kuma tabbatar da cewa sun kama ministoci da 'yan siyasa amma ba dukkansu ba, kana ya ce wasu za su gurfana a gaban kotu bisa zargin ingiza yin tawaye a cikin ma'aikatar sojan ƙasar. A wannan mako ne wata kotun Birtaniya za ta yanke hukunci akan ko za a miƙa ɗan kwarmatun nan mai shafin yanar gizo na WikiLeaks William Assange zuwa Amurka akan tuhumar da ake masa na kutse da kuma satar bayanai. A yau Laraba ne kotun za ta fara saurare na wuni biyu a babbar kotun London. masu shigar da kara na Amurka sun dauka kara a wata kotun gunduma a Burtaniya a watan Janairu, wadda ta yanke hukunci akan kada a mika a sange saboda zai iya kashe kansa a gidan yari a Amurka. Masu shigar da kara za su kalubalanci wannan hukuncin, inji lawyer Nick Vamos, wani tsohon shugaban ma'aikatar lauyoyin gwamnatin Burtaniya wanda yanzu yake tare da wani kamfanin lauyoyi na Peters & Peters. Yanzu abinda gwamnatin Amurka ta yi shine ta bada cikakke akan yadda za a tsare a sange da inda za a tsare shi da kuma yanayin da zai kasance a ciki. A don haka muddin yanayin lafiyarsa da kuma hadarin hallaka kansa bai sauya ba. To za a iya dauka cewa gwamnatin Amurka ta ci karo da gwajin da kotun gundumar ta tabbatar a shari'a ta farko, Vamos yana shaidawa muryar Amurka. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta shirya tsaf ta fara aikin jin kai na taimakawa 'yan kabilar Rohingya a wani tsibirin Bangladesh, inda sama da 'yan Rohingya 20,000 ke gudun hijira waɗanda gwamnatin Bangladesh ta sake musu matsuguni. 'Yan gudun hijirar da aka maida su zuwa tsibirin Bay of Bengal a yankin Basanchar sun kwashe sama da shekara guda suna korafi akan rashin abinci da yanayi mara kyau da sauransu. A farkon wannan wata, babban kwamishinan 'yan gudun hijira a Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin Bangladesh sun amince akan yin aiki tare domin taimakawa 'yan gudun hijiran, amma ba a bayyana shirye-shiryen da suka tsara ba. Wasu 'yan kabilar Rohingya a tsibirin sun ce suna marhabi da hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya a yankin, amma wasu kuma sun ce tsibirin zai ci gaba da wahalar rayuwa ko da kuwa hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta fara aiki a wurin. A ƙarshe, Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da wasu 'yan Republican masu adawa da Trump su yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Biden, inda a jiya Talata aka tabbatar da tsohon ɗan majalisa daga jihar Arizona Jeff Flake ya zama jakadar Amurka a ƙasar Turkiyya. Kana Cindy McCain, uwar gidan tsohon ɗan majalisa marigayi John McCain, za ta zama jakadiyar Amurka a hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya.
Ka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Har yanzu takaddamar shugabancin APC bata lafa ba a Kano, inda bangarori biyu ke amsa nasarar lashe zaɓe. Abdullahi Abbas shine tsohon shugaban jam'iyyar da ya sake lashe zaɓe ƙarƙashin inuwar gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje. Shi kuma Haruna Ɗanzago ke zama shugaban jam'iyyar bangaren tsohon gwamna Ibrahim Shekarau. A zantawarsa da Mahmud Kwari a Kano, Ɗanzago ya ce ba su da ƙorafi, don haka ba sa buƙatar kwamitin zaɓen jam'iyyar da ke gefen Abdullahi Abbas.
Na farko shi zaɓe jam'iyyar APC ta da ayi consensus, direct primary ko indirect, tunda jam'iyyar ta zaɓi abu guda biyu wanda aka ce ayi consensus. Consensus wanda suke yinsa shine waɗanda suka sai form, suka cike form, suka maida guda uku ne ko biyu ne, su suke da haƙƙi a cikin su daidaita. To mu alhamdulillah ya namu ɓangaren mu, mu uku mun sai form, da ni da Shiru Babalungu, da ni Ahmad Harun Zago, da Nur Hassan, mun sai form kuma mun yi da mun yi consensus a tsakanin mu. Saboda sun ba mun su biyu, saboda a consensus na ƙa'idar jam'iyya mu a gurin mu, ni ne shugaban jam'iyyar APC da jihar Kano.
Bisa al'ada akan kafa kwamitin ƙorafe-ƙorafe tunda jam'iyya ga inda ta karkata. Wannan shugabanci naku akwai kila wakala kenan?
To in ka duba wanda ba da sanarwa ma ai jami'in gwamnati ne, kuma ya da labarai ne. Ita jam'iyya tana da kakakinta na ƙasa, wanda shi ne ake kira fiya auna jam'iyya ɗaya kenan. Na biyu kuma suka ce wanda suka yi zaɓe a Indo ba can suka yi wanda suka zaɓe jam'iyyar APC ba, can suka yi wanda suka je Indo. Kaga layin su ne suka je Indo, mun kuma layin mu muka je muka zaɓe mu wanda muke, shi ne shi zaɓe.
Kana nufin tunda ba a waiwaye ku ba ko kuna da ƙorafi, zaben ku ya halarta kenan ko kuma ya inganta?
Babba a cikin ba wanda ya korafi cewa zaben da aka yi mana, wanda Shiru Ba Usman Malumu ya yi daiban consensus, wanda Nur Hassan ya yi daiban mun, wanda Turawan da suka bayyana a nan Kano, ba wanda ya korafi. Saboda haka ilimin nasu suke da tangarda suke gani akwai masu korafi a cikin su, alhali kuma mu da ba mu san ma wannan zaben nasu ba.
War jam'iyya ta ce kwamiti daya ta turo jihar Kano domin gudanar da zabe, kuma wannan kwamiti yayi aikin sa a filin wasa na San Abacha Stadium.
Ba ma jihar Kano ba, ba ma Najeriya ba, duk duniya ta san an yi zabe guda biyu. Bangare biyu ne kuma kowanne gudun zaɓarsa. Saboda haka wani mutum ya ce maka cewa wai uwar jam'iyya ta faɗa, mu dai ba mu ji uwar jam'iyya ba, kuma uwar jam'iyya ma ta ce waɗanda suka turo su kai sakamakon aikin da suka yi a jihar Kano ba su ma je ba. Saboda haka duk wani mutum ya ce maka cewa uwar jam'iyya ta faɗa, to wataƙila babu shakka bai san abin da kira uwar jam'iyya ba, mu kuma 'yan siyasa ne mun san abin da kira jam'iyya.
Kana nufin har yanzu ku ne halartattun shugabanni kenan?
Daga ƙara faɗi wannan zaɓe insha Allah shi ne halittace domin an yi consensus, kuma ba wanda ya sai consensus ba da izinin 'yan takara ba.
Wane irin zama za a yi kenan? Kana ikirarin kai ne shugaba, kuma can Abdullahi Abbas ma na ikirarin hakan.
Abinda ba a yi kuna a ce gwamna biyu, amma jam'iyya ana iya yin uku ma, kuma kowa ya nemi mutanensa ranar zaɓe a tantance. Idan uwar jam'iyya Allah kawo ƙarshen wannan matsala, an fitar da tsari guda ɗaya to ila da mu da su kowa zai hada wani tsarin guda daya. Idan kuma abu bai yi ba, kowa a cikin mu dole ne ya san me matsayin harkar siyasar.
Idan aka ce ita uwar jam'iyya ta kasa ta kira ku ta ce asasanta tunda abu ya zama haka, za ku yadda ku amsa kira?
Uwar jam'iyya ce ita kadai take da haƙin ta fito da abin da muka tabbatar ingantacce ne, sahihi ne ga abubuwan da suka shafi tsarin mulkin jam'iyyar APC. Amma duk wani abu wanda ya saba tsarin jam'iyyar APC, duk wani abu wanda ya saba wa shugabancin jam'iyyar APC na kasa, mu a gun ba karɓar bai ba.
Haruna Dan Zabo da ke jagorantar bangaren APC a Kano kenan. A jamhuriyar Niger, yan kulob-kulob sun shiga gidan yari da kayan tallafi don agazawa yan kasan da kayan da suka fi bukata. Daga da magaram ga rahoton Tamar Abari.
Musa Badamasi shine shugaban hadakar kungiyoyin na kulob da fada nanan da magaram.
Gudunmuwar kayayyaki da abun wanki da sauransu kun san ya tuhayi da sutura, bayan sutura ya zamanto da abun da za a rika huda musu da huda. Kenan sai da tsabta, saboda addini ma sai da tsabta.
Hadakar kungiyoyin ba shine karo na farko da suka kai wannan tallafi ga waɗanda ke zaune a gidan wakafin ba.
Kungiyoyi ne a rataye a cikinta, duk shekara muna zawa muna yin irin wannan. Shine muka ga waɗanda suke gidan wakafi ya kamata tuna da su. Jin daɗin tsarin aiki na muna duk shekara ya bamu dama. Muna fata babu dokoki na ƙasa, Allah sa cikin kankanin lokaci a musu shara kuma kowa ya samu kanshi.
Kamar ku ne kuka haɗa waɗannan ka, koko akwai wata kungiya da ta tallafa muku?
Kungiyoyi namu muna duk tantamnawa duk juma a amfani da dare. Kenan ko wata kungiya muka shaida ma dukkan wakilansu da su kawo kayayyaki, abinda suka yi ƙarfi, duk abinda ake bukata da shi a waje muka shaida musu, kuma suka gaya ma kungiyoyinsu. Kenan duka suka je suka kai wannan rahoto na hadaka, kuma da ikon Allah suka amsa kira. Kenan wannan ya jumal mu ne kai kago mu kai gagar go muka hada wannan kayayyakin.
Sergeant Abdulkadir Mamman Idi, mataimakin shugaban gidan kasar na da magaran, shine ya karbi kayayyakin da aka bada.
Wannan taimako da ɗan kulob da fada na zandar da suka yi don ka mun ji daɗi sosai. Yan kasu su ji daɗin shi. Cikin kaya akwai sabulilluka, akwai kaya na sawa, don ku wannan da kaya wannan yana kama musu su yi wanki kayan jikinsu saboda tsabta jikinsu, kuma da inda suke kwana. Kuma ba su kuma muna make kukumbara za a ce hundi za a ce ga wasu ma wanda suke da niyya su yi saboda yana kama musu. Kenan birma mutane ne masu bukatar taimako.
Suma da yan gidan kasan sun yi godiya sosai, inda suka ce tallafin ya zo daidai lokacin da suke da bukatar shi. A ta bakin sarakin gidan kasan.
Rana Abdul Sile Alliance na Lewu. A matsayina ni sarkin yan kasu na da magaran, taimako ne duk shekara kungiyar wannan kulab fada suna taimaka mu. Suna tuna da muna fatan Allah saka musu dade. Muna fatan wasu su bi maimakon su bi sawun su yanda fiye da shekara goma suna yin irin wannan. Muna da bukatun su wannan, saboda akwai wanda tun ya zo gidan uwan shi ma Mr. Wazawaje akwai mabukata. Muna da mabukata, mu ni ma ina da ita ba cewa wasu. Duk wanda yake gidan nan ya san akwai mabukata. A daidai Allah ya kasu.
Suna na Rabaika Sali. Wannan taimako wanda kun kawo mana, mun ba ku godiya. Allah saka muku da alheri. Kuma inda kun zo aka nan za ku ta yi, babu kunnu da su sami ku. Mun gode sosai, mun gode. Mun gode sosai.
Tamar Abari, murya Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
Kar a sha'afa, murya Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Sabon sarkin Kwantagwara Alhaji Muhammadu Ma'azu na biyu ya shiga asibiti da kayan tallafi ga marasa lafiya da ke kwance a gado. Wannan dai ya biyo bayan janye umarnin kotu na dakatar da naɗin nasa a matsayin sabon sarkin masarautar ta Kwantagwara. Mustapha Nasir Batsari daga Mina ya aiko mana rahoton.
Sabon sarkin Sudan na Kwantagwara a jihar Niger, Nigeria, Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya ce zai iya kokarinsa wajen tabbatar da ingantuwar rayuwar matasa da ke masarautar. Sabon sarkin, wanda ya ziyarci babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagwara, ya ce ko shakka babu zai baiwa maraɗa kunya a cikin shugabancinsa a wannan masarauta mai daraja ta ɗaya. Sarkin dai ya koma Kwantagwara ne bayan da wata babbar kotu da ke zamanta a nan birnin Mina ta janye hukuncin da ta sanya mashi tun da farko na cewa ya daina ayyana kansa a matsayin sarki har sai an kammala sauraron wata ƙara da wasu masu ƙorafi suka shigar a kotun na ƙalubalantar yadda aka gudanar da zaben sarkin a baya. wasu daga cikin marasa lafiyar da ya dauki nauyin maganin su a asibitin sun bayyana jin dadin su.
Sunana na Saudatu Ibrahim.
Wanda lura ne ina miki?
Na lura haure. Gaskiya annin da muke da sai a hankali amma insha Allah da ya zo ya rubuta mana magunguna na ji sauki. Sarki ne suta Allah saka mai da alheri Allah ta yi shiruku.
Wallahi mun gode ma Allah. Wallahi taimakon da ya mun mun gode ma Allah. Wallahi Allah ya kara masa daukaka. Allah ya kara mashi budi na alheri.
Wallahi mun ji dadi kuma mun yi murna. Allah Ubangiji ya sa a miƙe haka. Mun dai ana samun jin shugaba hakan ga al'ada a samu ci gaba sosai. Allah ya bashi ikon riko. Allah ya saka.
Tunda farko dai sabon sarkin Alhaji Muhammadu Barauma Azu na biyu yayi wa matasan masarautar Kwantagoran albishir bisa karamcin da suka nuna mashi a matsayinsa na matashi.
Lalle matasa sun nuna min halci sosai tun zuwa na fari da wannan sun nuna min kauna sosai kuma ina da kudiri sosai akan matasan Kwantagora wanda yake in lokaci ya mutane za su gani amma ina da kudiri mai kyau akan matasa insha Allah kuma jama'a za su gani.
Tun a ranar 9 ga watan 9 na wannan shekara ta 2021 ne dai Allah ya karbi rayuwar tsohon sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Saidu na Maska bayan share shekaru 47 yana mulki a masarautar na Gwamatsan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaishe ka Mustapha da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon yamace a makon da ya gabata mun karbi bakoncin malama Fa'ika Nasir da Zainab Muhammad Abdullahi. Kuma maudu'in da muka maida hankali a kai shine abubuwan da ke janyo koma baya a rayuwar mata a arewacin Najeriya da kuma yadda za a magance waɗannan matsaloli. To kafin mu tunduma cikin shirin ga wani gutsire da Zainab take cewa
zaki je ki shiga cikin ƙauye ki ga matan mu da yawa kin ga ba arabi ba boko sai talla ka rasa uban me ake yi da kuɗin nan ba su ci me kyau ba bare su sha me kyau kuma ana tara mu yara kayan aure. Akwai lokacin da muka je ƙauye gidan gona yaron da yake kula da gidan gonan family house din su na kusa da gidan gonan ne so as mata in mun shiga zamu je mu gaida mutanen wasu da suka dinga fadan shekarun su ni na dauka ba su girme ni wasu a sun wutar duniya ba su wuce 21-22 ni kuma ina daga musu kallon manyan iyaye ma duk sun zagwanye ba ilimin ba gyara kai ba tsafta ba komai not presentable at all kuma ya kamata gaskiya a ce an gyara.
To daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya malama Fa'ika me kike gani ya kamata a yi a al'umma domin akwai wani mutum da na sani ya ce shi idan akwai wani abin da mutum zai ba ƴarsa ya mace babu kamar ilimi sai aka tambaye shi me yasa sai ya ce domin a yau idan ta yi aure auren nan Allah ya yi yayi gajeren kwana aure ya mutu wani lokaci kuma zaki ga an sake ta da ƴaƴa ko kuma a cikin halin da muke ciki yanzu a gabashin arewacin Najeriya shekara da shekaru ya haifar da mata zaurawa wanda aka kashe mazan su aka bar su da yaya to kaddara mace ba ta da ilimin boko da za ta je ta nemi aiki kuma dabara da ilimin da za ta juya taro ya dawo sisi
ni ga nauce ta fannin aiki na ina yin tafiye-tafiye sannan kuma ni na hadu da irin wannan mata da kike fani kaman da naje Cameroon matan da aka kashe mazajen su da suke zaune a IDP camps sun fi mazan yawa a cikin kashi 100 mata su ne kashi 80
to yayin rayuwa ya kasance
babu dadi subhanallahi ba za ki so ki gani ba Na farko, iyaye ya kamata a ce su ba da muhimmanci ga ilimin mace kamar yanda suke ba wa namiji muhimmancin ilimi.
Wato kai gari ne bambanci tsakanin yara.
Ai dukkansu ɗaya ne. Ku kuka haife su, babu bambanci a tsakanin su. Na farko kafin wani abu, ku kuka haife su. Dole ne kuma ku ba su ilimi saboda idan tai kyau, ku za a kalla dan kaji ana kwatance da danka ko yarki ko yarka cewa ai yarka ce tai sanadiyan aka yi kaza aka shi nan yau abu ya sauƙaƙa mana. Sannan kuma a al'umma su dina nuna bambanci tsakanin mace da namiji in terms of ilimi da kuma dama na rayuwa idan ta tashi. Akwai roles da ya kamata a ce mata ne ke jagoranta, akwai kuma roles da ya kamata a ce maza ne ke jagoranta. Idan an baki an ce ki yi ne sai ki, ba wai saboda wai ke kina ganin kaman ke mace ce ai dole ne sai an baki ba. Wannan kuma ya koma rashin kunya a tunani na. For example, na mace CBN a matsayin ki na mace ki zo nan ki heading din wannan department din, wanda kuma department din da aka sani duk maza ne ke yi aikin sa tukunna ma wataƙila tsaban zafin sa. In tana da ƴaƴa tana da aure, mace ba za ta iya yi ba saboda idan za ta koma gida ta kula da ƴaƴanta da sauransu zai yi yawa, wataƙila wannan position din da ma maza ke rikewa. So okay, Jeki, saboda me kin kware ne shi yasa aka dauko aka baki. Dan nake ji wasu matan zasu ce ayya zan ce wannan rashin kunya ne in the sense that ba za ki ce dole sai an baki ba. No, qualification ɗinki ya kai. So wa'annan shine irin daman da muke a duba wannan ta iya wannan abin, wataƙila akwai dan wasu abubuwa da in ta hada can gurin zai canza.
To Zainab, me ya kamata a yi?
Abin da ya kamata a yi is wayar da kan mutanen mu na arewa cewa mace ma ko a addini tana da ƴancin ta yi karatu. Annabi sai dai faɗa ya ce a nemi ilimi, bai ce addini kaɗai ba, ya ce a nemi ilimi. Ka nemi ilimi akan addini, ka nemi ilimi akan rayuwa, ka nemi ilimi ma a ta fannin abin da za ka yi. Ban ce dole sai aikin gwamnati ba, but ko da mutum zai koyi tailoring ne, wani aikin hannu, you will still have to look for that ilimi. Kuma ilimin shi ne abin da yake amfani. Gaskiya to me, abin da ya kamata a fara tackling is jahilcin nan da wasu suke ganin ilimin mace asaran kuɗi ne, o mace ba ta da wani sun tsammani na iya canza. Babu wanda ya ce ilimin boko haram. In aka yi wannan, duk wani abin da zai dawo daga baya komi mai sauki ne. Ina gaya miki da akan waɗanda ma maybe sun fara kuma ko ba su gama ba. Even wannan conversation ɗin da ake yi, wata tana da wayar a hannunta, wata ba za ta gane ta iya mayarwa da wannan. If aka yi tackling ɗin issue ɗin jahilcin nan, a nawa ra'ayi an yi tackling ɗin 75% na abin da ke damun matanmu na arewa. 25% ɗin din mai sauki ne.
Kina gani za a kai lokacin da za a rika damawa da matan arewa a duniya gabaki ɗaya? Misali Hajiya Amina Azubir, duk da cewa tana da jinin Ingila a jikinta, amma dai idan kika duba ƴar arewa ce. Akwai mata da dama da suka yi aure da suna ƙarancin shekaru, amma da yake mazan sun san muhimmancin karatu suka jajirce suka tallafa musu
kwarai da gaske. Na yadda da wannan batun, sannan kuma akwai wata wacce ba mu fiye yin misali da ita ba. Ita ce Nana Asma'u, ita ce yar dan fodio, ita ce the poet, rubutu take, sannan kuma ta kware akan abubuwa da yawa. Zan so mai sauraro ya je ya binciki tarihinta tun daga gidan mahaifinta, ya encouraging din education dinta. So idan mu a arewa muna so mu gyara al'amuran mu, sai mu duba nan kusa daga kan Nana Asma'u arewa za a iya kaiwa wajen, saboda a gyara al'umma, saboda without matan nan ba za a samu mazan nan ba. So ya kamata a ce mazan su yi kokarin ba wa mata dama don ganin cewa su ma an zo an yi da su, saboda idan ta yi kyau ga matan su ma mazan zai yi musu kyau.
To gare ki Malama Zainab,
before a kai ga wa'annan ma a cikin Northwest ta Kaduna, Kano, Katsina, gaskiya is one of the states da matan su suke kokari. Za ki ga har tun farko matan suna karatu, kuma har kawo yanzu lokacin da aka yi quarantine din nan, na gani a Northern Block wata mata Hajiya Hassu, she was a teacher a wannan lokacin, tana koyar da English, tana koyar almost 5 subjects a lokacin da take yin bokon. tana da kishiyoyi kuma kishiyoyin nata suna mokin dinta saboda haka a zaman 1961 abu lokacin da ma Najeriya ta samu yanci farko tun lokacin turawan she was 21 ne lokacin da aurenta da babinta a baya take zuwa school take koyarwa za a duba irin wa'annan mata yanzu suna cikin siyasa kuma ba wai Allah ya tsine musu bane ba idan kin san mutuncin kanki a matsayin ƴa mace there is nothing wrong dan kin shiga siyasa ko dan kin fito kina wani aiki na gwamnati idan matan basu shiga ba kaman aikin asibiti yanzu gaskiya a arewa ba mu da mata likitoci da aje ana duba yawanci nurses ne akwai dole cases in the nurses za su handling mu doctors za a zo ba a samu doctor mace ba karki sha mamaki yadda wai doctor namiji zai kai hannunsa private part din ta wai da sunan nema mata lafiya the first time da naje daga wannan abun ban ji dadi ba su matan mu na arewa we need to buckle up za a iya organizations aje a dinga wayar da kan mata ƙauyuka gida yaran mu su dan sami ilimin nan instead of wannan tallan ba ka ga yara suna talla tun safa har dare ka rasa uban me suke kuɗin da ake nema ana samu ba wai ba a samu ba kuma baya nuna a jikin su a wannan time din na zuwa tallan nan da makaranta suka je aje islamiya aje arabi aka dama kuɗi ai ya zama dole za a nema then things wouldn't have been bad kamar yadda suke yanzu
Tony Suraro, tashi mun koro gangara, amma kuma lokaci yayi halinsa. Amma insha Allah zuwa makon gobe idan aka tara da mu, za mu sake dawowa da wani shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu, Malama Fa'ika Nasir da Zainab Muhammad Abdullahi, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar wani lafiya.
Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Na wannan makon ne da jaridar Luwadi Sahel ta arewa sun kasar Jamhuriyar Kamaru an da taruto mana cewar a jihar Adamawan kasar Kamaru jami'an tsaro sun danke waɗansu gungun mutane masu safarar sassan jikunan bil'adama yanzu dai suna hannun ƴan doka domin yi musu binciken kwakwa.
Jaridar Mutafiyan kuma ta ce akwai zulmi kan aikin da ake yi na sabon stadium din kasar Jamhuriyar Kamaru wanda yake a Benin ya wunde filin wasan da za a bude kallabin wasan kwallon kafa da za a yi na zakarun nahiyar Afirka wanda kasar Kamaru ita ce za ta karbi bakuncin a shekarar 2022 na bari hakan da ya biyo bayan yadda kwamitin sanya idanu na hukumar kwallon kafa na CAF waɗanda suka iso kasar ta Jamhuriyar Kamaru haɗi da shugaban hukuma ganin cewar watakila ba za a iya kammala wannan aikin ba sai dai sun yi alƙawarin za su sake dawowa nan da watanni biyu masu zuwa domin ganin cewar ko za a tabbatar da wannan filin wasan kwallon kafan ko kuma ba za a tabbatar ba.
Sai kuma jaridar Eco News an da ita kuma ta gurmata mana cewar an sake samun sabbin mutane guda 14 waɗanda suka kamu da cutar nan ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu wani da ya wunde.
Sai jaridar La Voix an da ita kuma ta hango mana cewar dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sun lashe takobin wanzar da zaman lafiya a bangaren masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila ganin yadda waɗansu tsageru masu ɗauki da bindigogi suka hana wa al'umman wannan bangaren sakaci da kuma yi musu barazana na neman hana al'umman kai ƴaƴansu makarantun boko sun ce yin hakan rura wutan barna ne a wannan bangaren.
Za mu kammala shirin jaridar na wannan makon ne da jaridar Cameroon Info Net an da ita kuma ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin kwallon kafa na nahiyar Afirka halin yanzu dai sun hallara a Benin ya wunde kuma sun gudanar da zaben aje-aje na kasashen da za su taka leda a gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a shekarar 2022 wanda kasar Kamaru ita ce za ta zamto mai masaukin baki na kasashen nahiyar Afirka sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewar wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru mai suna Jules Remis Onana ya fito fili ya bayyana a nesa da dawowa takara domin zamantowa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru FIKAFO wadda hukumar ta juma dai ba ta da shugaba na dindindin sai da shugabannin miliyan kwarya Muhammad Awul Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Halima Abdulrauf ke cewa bi salam.